Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma stashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sita kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro
sai kuma ni Usman Ahmad Kamara.
Masu sauraro yau Laraba shigawa ga watan Disambar shekarar 2017 a wannan ranar da muke magana siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan wani taron dawo da dukiyar ƙasa na duniya da ake yi a nan Washington DC kan yaƙi da cin hanci a duniya.
To wannan taron ya samu halartar ƙasashen duniya ciki har da Najeriya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su ƙungiyar su Awal Musa Rafsanjani ko kuma mu ce masu son yaƙi da cin hanci da rashawa su ga cewa ya dore a Najeriya. Me kuke so?
Za mu yi kokari mu ga cewa mun azauta ga kasashen America da Britania da Switzerland da sauran kasashe su dawo da kudaden nan, amma akan sharuɗɗa dole ne a yi gaskiya da adalci wajen kashe kudaden nan wanda za a yi wa talakawa aiki na wajen bangaren kamar misali inganta lafiya ko kuma kawo ruwan sha ko kuma inganta ilimi. Ba mu yadda a kawo waɗannan kuɗaɗe a sake cinye su ba, saboda wancan lokacin da aka dawo da kuɗaɗen da aka kawo na Switzerland da ka yanar abata sun ba iya tabbatar da kan cewa an yi aiki da kuɗaɗen nan. A gaskiyar magana ma ana raɗaɗin cewa an sace kuɗaɗen ne.
Akwai amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da na Instagram, sai kuma tattaunawa da shugaban kungiyar CISLAC mai sa ido game da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma shugabanci na gari a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani.
To bari mu fara da tambayar da muka muku a shafin Facebook. Shin ina maganar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya da kuɗaɗen da ake ganowa daga hannun waɗanda ake zargi sun wawura dukiyar ƙasa?
To sakon farko ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir. Yace hakika wannan abu ne ma na matukar cimuntuwa a ƙwarya, ganin yadda ake ci gaba da karbo makudan kudade a hannun wasu mukarraban gwamnati da suka handame, amma kuma har yanzu talaka na cikin mawuyacin hali. Wai a hakan ma ake kokarin ciyo bashin dalolin Amerika. Allah dai ya sa mu talakawa ne zamu amfana da wannan kudade a tashi lafiya yau da gobe.
To sai kuma Shehu Adamu Rijawa yace a gaskiya tana ƙasa tana dabo ne game da maganar yaƙi da cin hanci da rashawa a gwamnatin Najeriya wanda take ikirarin tana yi, domin mun fahimci cewa cin hanci da rashawa shike ya ƙari yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin ke cewa tana yi. Sannan kuma bamu sani ba ko aljihun da ake saka kudaden da ake kwatowa yana yoyo ne, sai dai mu gani a rubuce an kwato kuɗi makudai, amma a gaskiya bamu gani a ƙasa ba.
To sai Prince Tasi Ibn Abdullahi yace da Salisu Mai Dalla Azari, cin hanci da rashawa a gaskiya zai yi wahala ya zo ƙarshe a Najeriya, ganin yadda jami'an tsaro da kansu suke karɓar wannan cin hancin. To ku jami'an tsaro ga tambaya, ina albashi da gwamnati ke biyan ku a duk wata, kuma ina allowance in the states ɗin ku wato garuruwan ku suke biyan ku da za ku ke karɓar cin hanci? Ku tuna fa da wanda ya bada cin hanci da wanda ya karɓa, dukansu Allah ya la'ance su. Idan Allah ya la'ance ka, ina ne makomarka? Malamai suka ce wuta. Usman Hafsat Safina ku tashi lafiya.
To mun gode sosai. Sai kuma Dauda Umar Januhu yace tabbas yau da gobe mu ma ƴan ƙasar tambayar da muke yi wa kanmu kenan kullum, sai dai mu ji an ce an karɓo kaza, amma har yanzu ba mu san yadda kuɗaɗen ke tafiya ba. Duk kuwa da halin da mu ƴan ƙasar muke ciki, babban kira na ga gwamnati shine ya kamata ta fara amfani da waɗannan kuɗaɗe domin inganta rayuwar 'yan ƙasa.
To sai Ashirin Lawal na goma ruwan baure yace eh to a zahirin gaskiya waɗannan tambayoyin muna buƙatar amsar su domin kuwa mun gaji da gafara sa har yanzu ba mu ga kaho ba dan haka ya kamata mu san ko me ke tafiya game da kudaden da ake ta cika mana kunnuwa da cewa an kwato daga barayin Najeriya ko dai ja ya fado ne ya dauke
ja to Allah ja ya dauke wai dan fulani da kayan gigiya
to Allah ya kyauta
to sai kuma Abdul Malik Saidu Gusau yace maganar gaskiya maganar cin hanci da rashawa yanzu dai a Najeriya sai dai mu ce an dan samu sauyi amma fa kadan dan haka ya kamata shugaba Muhammadu Buhari da sauran mukarraban sa su kara tashi tsaye domin ya karwa wannan mummunar dabi'a daga Abdullahi Abdul Malik kenan to sai mu ce mun gode kwarai kuma shine sakon karshe da zamu karanta a cikin wannan lokaci saboda lokacin
wakilin mu Isa Lawal Ikara yayi kuma da sallahun da dan iya ga matasa
ina cikin zuba saurin zuwa gidan dan iya kawai sai gashi mun hadu akan wata kwana nace wa dan iya dama gurin kaza ni don gaskiya ina da magana saboda dama ka san idan ina da wani batu dake damu na kai nakan nema dan mu tattauna maganar yaki da cin hanci rashawa a kasar nan ne nace wai ina aka kwana don ka san fa babu wani mai tantamar an barka wa kasar nan barna domin damban dumbuzar dukiyar kasar da akai a baya ne ke yi wa tattalin arzikin kasar barna amma kuma duk da haka yaki da cin hanci da rashawan ya fara gabza karo da rukon sa kaina saboda an ce wasu jami'an gwamnatin dake da haƙi akan wannan yaki fa sun gaza rike amana Koda yake dai kuma an fara ganin irin waɗannan mutane a rana. Koda yake duk da haka sai fa idan gwamnati ta gwagwata masu gurgunta shirin yaki da cin hanci da rashawan ne ƴan ƙasa za su yi murna. Dan yace eh to gaskiya na Ikara ba zan ita taka ba don duk da yake wasu na ganin an dore yaki da cin hanci da rashawan Najeriya akan kyakkyawar turba akwai wasu ƴan kasar da suke ta faman tantama da tababa game da yadda ake gabzawa wasu waɗanda suka wawushi dukiyar kasar azaba wasu kuma na ta garari da gararen ba a gari har ma idan kai magana sai a ce wai ai su sun tuba alhalin da su ne fa aka rintse ido kan dukiyar kasa aka dinga diba shi yasa wasu kan kira irin waɗannan shafaffu da mai a matsayin ƴaƴan baba dan haka dai dole idan ana son yaki da cin hanci da rashawan kasar nan ya kai ga an ci riba sai an tsaya tsab wajen tsage gaskiya babu wata fargaba kada kuma a maida wannan kokari na kwakule dukiyar kasar a matsayin yakin sunkuru da abokan gaba domin sai an tabbatar da an kore dukkanin wata damuwar da ka iya dama ruwa ne kasar za ta ci gaba
To dan iya kenan da maganar cin hanci da rashawa a Najeriya sai kuma mu je ga shugaban kungiyar Sislak wato kungiyar na masu sa ido game da yaki da cin hanci da rashawa da kuma ganin an samu shugabanci na gari a Najeriya wato Awal Musa Rafsanjani wanda yanzu haka yake nan wajen wani taro na duniya da aka shirya a nan Amurka cikin Washington din kuma ake yin sa game da yadda za a dinga ganuwa da kuma mai da dukiyar kasashe idan aka zargi cewa an yi almundahana da kudade ne an sato daga kasashen Assalamu alaikum warahmatullahi.
Alaikum salam.
To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe?
Sunana Awal Musa Rafsanjani, ni ne babban jami'in kungiyar nan da ke kira Sisla kuma shugaban Transparency International a Nigeria.
Eh, to barka da zuwa Washington DC.
To barka dai.
Yawa. To menene ya kawo ku Mallam Awal?
To babban abin da ya kawo mu shine akwai taron nan da ake yi na wato yanda za a dawo da kadrori da dukiyoyi da lu'u-lu'u da kudade da aka sace aka kawo aka jirge su a kasashen Turai da America da sauran kasashe wanda yake musamman kasashe irin na Najeriya wanda barayin Najeriya su sace kudi suka zo suka aje a nan so shine muka zo mu dan mu tattauna dan a san yanda za a kwato waɗannan kudade a mai da su Najeriya dan a yi wa ƴan kasa aiki
to yanzu amma misali kudaden ina cewa an samu dama can a Najeriya za a ta neman ina suke na ya kuka taho kuma Amurka
eh saboda wannan taron ne na gaba ɗaya na duniya wanda ita kasar America da ka da kasar Burtaniya da ta nauyin wannan taro dan a tabbatar da kan cewa an samu haɗin kai da kuma cikakken goyon baya na irin wannan kasashen kamar kasar Burtaniya da kasar America da kasar Switzerland, wanda kasar Switzerland har ma ta dawo da kudade sama da miliyan dala miliyan 300 da ɗan kai, wanda yalin marigayi Abacha suka kwashe suka kai kasar Switzerland. To wannan taro ya haifar da kan cewar har an sa wata takarda ta wato fahimtar juna don a dawo da waɗannan kuɗaɗe Najeriya.
To amma misali yanzu wai shin wannan dama muna son mai magana ne akan maganar cin hanci da rashawa kuma da yakin da ake da shi a Najeriya. Yawanci akwai matsaloli kwanaki da ka zo nan kun tattauna da abokiyar aikinmu Maryam Dauda. To amma mu abin da muke son mu ji shi ne menene za ka gaya matasan Najeriya, me babban matsalan ne wai ta yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya? Ina kuɗaɗen suke tafiya? Kullum za ka ji mutane cewa wai ina kuɗin ne, wai ina kuɗin biliyan kaza suna ina.
To wallahi dai rashin imani ne na wasu shugabannin Najeriya wanda suke kwashe waɗannan dukiyoyin kuɗaɗen ƙasa wanda aka ba su amana don su yi wa mutane aiki na wajen ɓangaren kawo wutar lantarki da wajen gine-gine da kawo inganta lafiya da ilimi da sauransu, sai su kwashe kuɗaɗen nan don rashin kishin ƙasa. Kuma in sun kwashe sun kawo waɗannan ƙasashen mutanen ƙasar nan arzikinsu suke daɗa bunƙasawa da shi. Alhali mutanen can mutanen Najeriya da Afirka da ake kwaso waɗannan kuɗaɗe dama suna fama da rashin cikakken kuɗaɗen nan, amma saboda rashin kishin ƙasa da rashin kishin jama'a da jin tausayi sai a daɗa kwaso waɗannan kuɗaɗe don a zo a ajiye a nan ƙasashen kamar ƙasashe irin ta America da Burtaniya da sauran ƙasashen Turawa. To wannan rashin imanin ya yi yawa saboda mutanen Najeriya dai suna nan suna wahala wajen ɓangaren rashin samun aikin yi, rashin ingantaccen rayuwa, wajen ɓangaren ilimi babu, wajen ɓangaren harkar lafiya ƙoshin lafiya babu. Amma duk ba a tosawa sai kaga an daɗa sace kuɗaɗen nan an kawo waɗannan ƙasashe. Shi yasa kaga mu muka zo muka ma kafa ƙungiyarmu ta SLAC a nan America don mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun matsawa ƙasashe irin na kamar America don su tabbatar sun maida kuɗaɗen da 'yan Najeriya suka sato suka zo suka jirgi a nan America don a yi wa mutanen Najeriya aiki.
To amma misali yanzu waɗannan kuɗaɗen wasu abin da suke tunani shine idan aka dawo da su Najeriya, tsoron da ake shine kar kuma wasu su sake daka musu wawa.
Shi isa kaga muka gawa gwamnatin Najeriya kan cewa za mu yi kokari mu ga cewa mun aza wuta ga kasashen America da Burtaniya da Switzerland da sauran kasashe su dawo da kuɗaɗen nan, amma akan sharuɗɗuka. Ɗaya dai shine dole ne a yi gaskiya da adalci wajen kashe kuɗaɗen nan. Na biyu zamanto an yi wani kamar asusu wanda za a ji wa talakawa aiki na wajen ɓangaren kamar misali inganta lafiya ko kuma kawo ruwan sha ko kuma inganta ilimi. Ba mu yadda a kawo waɗannan kuɗaɗe a sake cinye su ba, saboda wancan lokacin da aka dawo da kuɗaɗen da aka kawo na Switzerland daga yanar Abacha ba iya tabbatar da kan cewa an yi aiki da kuɗaɗen nan. Ana a gaskiyar magana ma ana raɗaɗin cewa an sace kuɗaɗen ne, saboda haka yanzu ma kuma akwai zargi da ake yi gidaje da filaye da lu'ulu da aka kwato da wajen sauran waɗanda suka sace kuɗaɗe a Najeriya ana shauta da tun cewa su ma sun daɗa ɓata. Saboda haka yanzu dole ne a tabbatar mana da kan cewa waɗannan kuɗaɗe da lu'ulu'u da filaye da gidaje da sauran ma'adinai da aka sato aka zo aka aje a Turai da nan America za a yi amfani da su don a taimakawa mutanen da suke suna buƙatar yi suna buƙatar taimakon nan a Najeriya. Saboda haka dole ne muka gaya gwamnatin Najeriya kan cewa za mu yi ƙoƙari mu sa ƙasashen nan na Turai su tabbatar da kan cewa mun ba da goyon baya an dawo da kuɗaɗen nan Najeriya, amma akan waɗannan sharaɗin kan cewa ba za a sake cinye kuɗaɗen nan ba kuma ba za a sa su a cikin kasafin kuɗin ƙasa ya ɓata ba.
To amma misali yanzu wai sai abin da yake ɗaurewa mutane kai shine a baya zaka ji ana cewa ai turanan suna cewa ai za su maido da kuɗin nan an yi kaza ai sun gano kuɗi kaza. Wasu tambayar da suke yi shine a cikin ƙasashenmu shine isa tun farko wai an zo da kuɗin ma suke karɓa, to in dai har ba sa son a zo da su
ai ba sa ai ba su ce ba sa so a zo da su ba to an sato kudi an kawo wanda su zai gina wato tattalin arzikin su me yasa ba ai dole ne za su je su karba haka ma kawai sun je sun samu su kasashen ma sun rugurguje su sun kwaso dukiyoyin su bilantana ɗan kasa marasa kishi su kawo musu ai kawo musu aka yi saboda haka bankunan su da sauran su za su karba yanzu dai shine kokarin da muke mu tabbatar da kan cewa mun toshe duk wata mafutka da ƴan Najeriya za su kura ɗan Najeriya ko kuma dukiyoyin Najeriya dan zo su kayo wannan kasashe na Turai wanda ba ma rashin wanda ba rashin kishi bane kawai a'a illa mugunta ce da criminality da kuma rashin kaunar jama'a eh kasa shine isa har suke irin wannan al'amari
eh yanzu misali ku a aikin da kuke na irin kungiyar ku ta Sislak misali ta ina kuke ganin cewa in kuka dage komai zai iya cimma nasara
dole ne duk wata hanyoyi waɗanda ake samun baraka na kwasar dukiyar Najeriya ko kuɗi ne ko man fetur ne ko lulu ne ko ma menene zamanto an toshe wannan sa'annan na biyu zamanto akwai dokoki tsaurara waɗanda idan an kama mutum ba za ba su ne ba sabo sa'annan zamanto kan cewa hukumomin wato yaƙi da cin hanci da rashawa an ba su tallafi an ba su taimako da za su yi aiki da ba za su kyale kowaye wanda yake ana ganin cewa yi shi babba ne ko ita babba bane sa'annan zamanto cewa ɗan ƙasa su ma an daɗa waye musu da kai don su tabbatar da kan cewa sun yi hoɓasa sun tashi sun wato duk waɗanda za su saci kuɗin ƙasa kar su zo su yi amfani da addini ko ƙabilanci ko ɓangaranci ko siyasa zamanto sun samu taimako ko kuma sun samu supporters kar don su nemi su ce ba za a yi musu hukunci ba sa'annan zamanto kan cewa an samu cikakken haɗin kai tsakanin ƙasashen nan wato na ƙasashen kamar Turai, Birtaniya, Amerika da sauran ƙasashe na duniya irin kamar United Arab Emirates da sauran ƙasashe kamar su Malaysia da China inda ake haɗa baki ake kai kuɗaɗe nan ma a aje zamanto an samu haɗin kai tsakanin waɗannan ƙasashen da Najeriya zamanto kan cewa an hana duk waɗanda za su saci kuɗi su kai sa'annan dole ne a samu shugabanni adalai masu mutunci masu daraja masu ƙaunar ƙasa masu kishin ƙasa masu tsoron Allah zamanto akwai su a ƙaramin hukumomi akwai su a jihohi akwai su a gwamnatin tarayya idan har babu adalan shugabanni a waɗannan sassan ɓangarori na gwamnati to zai wahala sa'annan mu kuma ƙungiyoyi irin namu masu fafutukar neman yaƙin bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa zamanto kan cewa mun daɗa zagewa gwamnati ta yarda kan cewa za mu iya taimakawa don a rage wannan cuwatuwar don zamanto an wayewa da ɗan ƙasa kai su san illar wannan cin hanci da rashawa wanda shine ya kawo rashin aikin yi yake haddasa rigingimu yake kawo fitinu kala-kala yake kawo wato talakawa talofi da ci musu fuska
ga Hafsat tana
yanzu wani shawara kake da ita wacce zaka ba wa matasa akan wannan harka ta cin hanci da rashawa da kuma kuɗaɗen haramun da ake ci
to babbar shawara dai da zamu ba wa mutane musamman talakawa ko kuma musamman matasa shine kar su yarda ya amfani da su a saci kuɗi a zuwa a yi amfani da addini ko ƙabilanci ko ɓangaranci ko siyasa don waɗanda suke satar nan ba su damu da wasu waɗannan wato mutane ba kuma ba su damu da cigabansu ba ba sa ma ƙaunarsu alhali ne saboda haka kada su yarda a yi amfani da su don a ringa sace-sace ana kuma amfani da su ana rigimu ana tada hankalin ƙasa sa'annan ya zamanto in ƙasa su tashi tsaye su nemi jagoranci na gari ba wai a zo a ba su naira 50 ko kuma naira 200 ko 500 ba zai su zaɓi mutum a'a su zaɓi adalai kuma su tabbatar da cewa waɗanda suka zaɓa ɗin nan sun nemi su ba da wato bayani akan irin jagoranci da suke yi kar su yarda a zo a yi amfani da su a kawo barayi marasa mutunci marasa adalci marasa kishin ƙasa don su zamanto sun hau makamai a koda ƙaramin hukuma ne ko a kansila ne ko a majalisa ne ko a majalisar dattijawa ne ko a gwamnati ko a gwamnoni ne ko kuma su da kansu ma ministocin kada a yarda a kawo mutanen da ba su da mutunci ba su da ƙaunar ƙasa ba su da tsoron Allah ba su da kwarewa a kan aiki
Hey.
To na dan dawo da kai baya. Kamar naga a wani kwana-kwana ne ana ta kokarin dawo da kudaden da mutane suka sata kamar daga gwamnati haka. Aha, ana cewa idan wani ya kai rahoton kan cewa gashi ya ga kudi a wani guri za a bashi wani percentage, za a bashi wani kaso wato. To kuma sai naji akwai wani labari da wani ya fada ya je an samu kudin amma an ki a bashi wannan kasan da aka ce za a bashi har ya kai kara kotu.
Ba
wannan abin da suka yi gwamnati abin da ta yi ya sa kenan yanzu ya dakile kokarin da ake yi na kawo kudin saboda yanzu kana ganin kowa idan ya ji cewa za a bashi wannan percentage kuma ya ji ba a bayar ba.
Shi wannan shi ya shiga wuri kenan.
Shi ne gaskiyar magana kenan, shi sa muke cewa a yi gaskiyar doka wacce za ta bayyana kariya ga waɗanda suka fito na irin waɗannan mutane, kuma idan zamanto an ba su cikakken kamar sakamakon da suka yi don su bayyana waɗannan mutanen da suka saci ko da kuɗaɗe ko filaye ko gidaje ko wani kadara da ita gwamnati dai, duk idan zamanto cewa akwai cikakken gaskiya da adalci akan waɗanda suka bayyana irin wannan, kuma a ba su cikakken tsaro saboda ba wai kawai a ba su ladan yi bunkita wannan abu ba dan bane, a'a, zamanto cewa an ba su kariya dan kada waɗannan azalman su farma musu.
To amma misali yanzu Malam Rafsan Jani, kana ga cewa kariyar da za a ce za a ba wa waɗanda suka irin wannan fallasar ko suka irin zakudu ko suka tona din, shin kana ga kariyar saboda matakan tsaro a Najeriya bayan karɓar lada akwai fa maganar rayuwarsu?
To ai shine da muke maganar cewa kariyar kenan, dole ne a ba su cikin tsaro duk wanda ya nemi fuskar su ko kuma ya ci mutuncin su, idan to akwai hukuma akwai cikakken tsaro akan duk waɗanda za su kawo musu barazana ga rayuwarsu, saboda sun taimakawa ƙasa, sun taimakawa 'yan ƙasa ne, saboda haka dole ne gwamnati tana da wajibi, tana da nauyi idan to kan cewa ta yi ƙoƙari cewa ta kare duk wani wanda ke kawo barazana ga waɗanda suke tona masu cin hanci da rashawa da kuma ciwo kasa amana.
Dama abinda ya sa na kama ka wannan maganar, akwai waɗanda na ji suna maganan cewa ai problem ɗin ko kuma matsalar da suke kallo shi ne kar ya zo ya zama cewa su hukumar ko EFCC ko su 'yan sanda da kaɗan zunguro wa cewa gafi wani abu da ke faruwa na maganar yaƙi da cin hanci ga wani yawa wuri wani abu ka gani, kai ya zama cewa a cikinsu kuma sai a samu wani ya ji cewa to bari mu je mu binciko ta wurin jami'an tsaron mu ji shin wane ne ya tona mu, kila su ma sai su saki wani abu can sai daga cikin jami'an tsaro ya zama an samu barakar a faɗa musu, wasu suna wannan tsoron gaskiya.
Isa muke magana cewa dole ne a tsarkake jami'an tsaro din mu a zamanto an samu jami'an tsaro adalai, jami'an tsaro waɗanda za su yi suke da kishin ƙasa, suke da ƙaunar jama'a, suke kuma da san su aikin da za su yi, sa'annan su ma a zamanto ana kula da su, saboda bai yi in baka kula da mutane musamman jami'an tsaro ko a addinin musulunci ma da sauran addinai, an san cewa waɗanda suke kamar kula da taskar ƙasa dole ne a kula da su, idan har ba a kula da masu tsaron ƙasa ba a kula da masu kawo tattalin kawo haraji da sauransu, to akwai za a samu gibi, saboda haka dole ne gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye ta tabbatar da kan cewa ta bawo da cikakken goyon ba da tsaro da taimako da waɗanda suke kamar jami'an tsaro da kuma waɗanda suke karɓan kuɗaɗe irin kamar waɗannan kuɗaɗen na haraji da kuma kuɗaɗen da aka sato, dole ne a kula da su, idan ba a kula da su ba to za a iya samun baraka ta nan, saboda haka dole ne a tarihi ma kaga ai ko a addini a addinance ma za ka ga cewa waɗanda suke karɓo kuɗaɗen haraji ko kuma ake ba su amanar kuɗaɗen ƙasa ana kula da su sosai, kada ya zamanto an kawo baraka wajen san zuciya, amma duk wanda ya san cewa ba kula ake da shi ba, ba taimakawa ake a kula da shi da iyalinsa da irin aikin da yake ba, to dole ne za a iya samun rauni ta wannan ɓangaren. Muke kiran gwamnatin tarayya dole ne a kawo dokokin da za a iya tabbatar da cewa an kula da jami'an tsaro, an kula da waɗanda suke kawo kamar suke kula da duke ƙasa, saboda idan mun so cewa akwai amana, akwai adalci, akwai cikakken tsaro wajen aikin da suke yi.
To daga ƙarshe Malam Awal, yara masu tasowa, akwai wani abu da kungiyar ku kila take kokarin yi ko ta cusa misali na yanda za a yi a samu yara masu tasowa, ma'ana ƴaƴanmu da jikokinmu, wannan bakar aƙidar ta sace kuɗin ƙasa ya fita a ransu?
babban abin da muke shine wadakar da wato fadakar da jama'a muna waya muksu da kai kan illar cin hanci da rashawa wanda saboda illar cin hanci da rashawa shi yasa ba magani a asibiti ba malaman aiki kwararru a asibiti a makarantu ba makarantu mu duk sun lallace ba aka iya samu ma ka shiga jami'ar ko kuma secondary din ma baka iya ga gamawa saboda cin hanci da rashawa ne abin da yasa ake samun katsarurruka a hanyoyi saboda an bada kungila an kiyaye aikin ko kuma an yi kungilar boge shi yasa abin da yasa babu ruwan sha shine saboda waɗanda aka ba su kungilolin lidi sun cinye kuɗaɗen nan abin da yasa ba a iya samun muhalli ko kuma gidaje waɗanda talaka za su iya samu su shiga samu rufin asiri ko kuma su yi ma aure saboda tattalin arziki an ruguruguza su waɗanda ba su da kishin ƙasa sun zo sun kwashe kuɗaɗe shi yasa duk abin da muke nunawa talakawa kan illar cin hanci da rashawa saboda haka su hoɓasa su ba da goyon baya a yaƙi cin hanci da rashawa ba sani ba sabo ba kan cewa dan uwana ne ko ƴar uwata ce ko dan unguwanmu ne ko ƴar unguwanmu ce ko ƴan garinmu ne ko dan kabila ta ne ko kuma dan cocina ne ko kuma musullacinmu da ɗaya ko kuma ɗayan aƙida ta ne ya zamanto an tabbatar da kan cewa duk wanda yake ta dokar ƙasa an keta shi ba sani ba sabo ya zamanto cewa an ba wa mutanen ƙasa bayani illar da take tare da cin hanci da rashawa shi sa muke aiki tare da wato National Orientation Agency don mu wayawai an kai ƙasa kan illar cin hanci da rashawa da kuma zaɓen miyagun shugabanni ko a ƙaramin hukumomi ne ko a jihohi ko a gwamnatin tarayya ne saboda haka dole ne mu tashi mu hoɓasa mu kawo canji mai dagumance canji wanda zai tabbatar da kan cewa tattalin arzikinmu da siyasarmu da harkar cuɗe-cuɗe da kuma mu'amala an gyara ta ba tare da kin kawo cikin wani rauni ko kuma wani cutuwa a cikinta ba wanda zai gurɓata wato zaman tare ya zamanto an samu cikakken zaman lafiya da fahimtar juna da taimakawa juna da tausayawa juna a ƙasar nan.
Su waɗanda suka ɗauki kuɗin akwai wani mataki da ya kamata a ɗauka akan su kuma wani hukunci kamar za ka ga ƙasashen duniya da suka ci gaba abin da ya sa suka yi wato suka yaƙi wannan abin watakila sun ɗauki wani mataki
na hukuncin
wanda suka ɗauka wa waɗanda suka yi wannan laifin hukunci za ka ga to wasu sun ga cewa ga fa wanda ya yi an mishi kaza za ka ga kowa to zai ga shi fa baya son ya shiga irin wannan halin.
Ina ɗaya daga cikin abin da muke kira ga su gwamnatin kamar ƙasashen Turai da Amerika. Zamanto duk waɗanda aka samu da laifi a Najeriya sun yi irin wannan kada a sake ma ba su biza kada a ma kayyade su sake shigowa ƙasashen Turai ko ƙasashen Amerika kuma gwamnatin Amerika ta jaddada mana ta yi mana amanna kan cewa in dai har muna da hujjar kan cewa mutane sun waɗannan Najeriya sun saci kuɗin ƙasa to za su kokari su ga ta cewa sun hana su shigowa Amerika kuma dukiyoyin da suka sada an kwace an mai da su Najeriya saboda haka duk ina ɗaya da cikin wato abin da muke yi don mu tabbatar da kan cewa an kawo wato raguwar irin waɗanda suke sace kuɗin ƙasa kenan muna kira da wato alƙalanmu na kotunanmu ya zamanto cewa su ji tsoron Allah su daina ba da hukuncin da zai sa waɗanda suka sace kuɗi ci gaba da sakar kuɗi.
Mun gode kwarai saboda lokaci dole a nan za mu barka Malam Awal Musa Rafsanjani sai mu ce Allah Ubangiji kuma ya ba da sa'a.
To ni ma na gode. Yawa.
To kin ji to sai mu ce kan muna godiya kuma da lura sauraro. Awal dai yanzu haka ana nan ana ta taro mun samu mun tsinko shi daga ciki dai ya gashi ya tattauna da mu ta waya. To masu sauraro ya kamata dai ko da sako ɗaya mu dan ƙara karantawa ko ga Usman Manika mai ruwan road funtuwa yace haƙiƙa fannin shari'a ba tare da kafa kotuna ba na da menene na musamman akan yaƙi da cin hanci da rashawa yasa a kullum yake kwa menene kwan baya saboda ya kamata a ce ana da irin wannan da an yi kawai a yi hukunci kenan to sai mu ce duka fatan mu dai shine a ƙasar kowa Hafsa sai ya iya kokarin shi saboda kin san tun daga wai na gaba ake gane zurfin ruwa
yawa
duka yaran da suke tasowa za su ga cewa ga da yanda yaƙi da cin hanci da rashawa yawa ƙasar illa da yanda mutane suke cikin wahala kamar yadda Rafsanjani ya faɗa ya kamata a ce
kuma
kuma hukuncin da aka yanke wa na gaba da su su ma ba za su fada cikin wannan
halin cikin shi ba kamar yanda yake magana cewa hana su zuwa kasashe ayi mai duka da sauransu akwai matakai kala-kala da kuma kira da yayi ga gwamnati da kotuna da sauransu Allah ya sa mu dace sa kuma waɗanda akai abin da su sun ji duka kan dole anan ya kamata mu tattara ina mu sai kuma Allah ya kai mu gobe alhamdu zamu jiyo da maganar lafiya malama Hafsatu
Hafsat Bello dan mai tsoro
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da engineer mu Europe McLean sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a wani sabon shirin da gobe shirin matasa
yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba
yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba
masu wasanni wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike dinkin su ba ta share